لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau ɗaya ne ga watan bakwai watan Rajab ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma yayi daidai da ɗaya ga watan ɗaya hijiran miladiya 2025 da 25 dai wani ya ce da 6 har yanzu da saura zaɓe mai wanda so yake jagabai tafi 2025 ci gaba da karatunmu na tafsirin alƙur'ani mai girma daga wannan masallaci na mai albarka na Kiyamus Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da dukkanin garurukanmu gaba ɗaya mun tsaya ne a wancan karatu da muka yi cikin suratul baqara aya ta 50 daidai yau za mu tashi a farkon aya ta 51 wannan darasinmu na wani malam Usman yau wannan shi ne darasinmu na 12 a cikin wannan sura suratul baqara kafin na akwai tambaya guda ɗaya wani bawan Allah yake tambaya ya tura mini da sako ta waya cewar menene hukuncin yin nafila kafin sallar magariba ina ga wannan mun sha amsa wannan tambayar a wurare da yawa musamman a wasu karatuttukan mu a wasu wurare dangane da sallah kafin sallar magariba nafila kenan a mazhabar mu ta malikiya makaruhi ne ina fata an gane a malikiya ba a nafila bayan sallar asuba wanda wannan shi hani ne mai karfi wannan ahlus sunna mazhaban su ma gaba daya ba nafila bayan sallar asuba sai nafila mai sanadi ko mai sababi ina fata an gane haka nan bayan sallar la'asar ba nafila sai nafila mai sabab to wasu daga cikin malaman malikiya sai suka ilhaki hani da aka yi nafila bayan sallar la'asar sai suka ja shi har sai an yi sallar magriba ina fata an gane amma abin da hadisi ya nuna shine ba a nafila bayan sallar la'asar hatta taghruba shams har sai rana ta fadi yanda ake fada da Hausa kenan ina fata an gane ko kuma sai rana ta buya yanda yake a zahirin larabci din saboda rana ba faduwa take ba buya take mu fada tafsirin suratul kafi ko da azumi lokacin da rana ta fadi a wurin ka a wani wuri kuma tana nan kaga bata fadi ba kenan kai ta buye ne a wurin ka amma tana bayyane a wani wuri lokacin da ake sallar magriba a nan Kaduna ba sallar magriba suke ba suna ganin rana a lokacin da ake sallar magriba a Kaduna Lagos rana ba ta fadi ba kaga nan cikin kasa ɗaya ma kenan ina fata an gane to wannan shine abin da yake a masaba mu ta malikiya abin da yasa na kawo wannan maganar saboda idan ka je masallatin da kamar namu da iyaye da kakanni na gargajiya in ka san ba sa nafilan to kar kai dan yin nafilan ba wajibi bane ba idan kai tsofaffi za su ga kana da rashin kunya ina fata an gane yauwa wani zai ce ma ubanka ma bai nafilan nan ba wannan a gaba na aka yi wannan abu wani zo yana yi nafila wani dattijo mishi magana ya ci gaba washe gari ya sake yi da aka yi karo na uku yace har ubanka ya mutu ba mu ga yana nafilan nan ba aga iya fahimtar shi kenan to duk abin da zai kawo rikici ko sabani ko rashin fahimta to bari shi yafi idan abin ba wajibi bane na farko kina abu na biyu yin nafila kafin sallar magriba ya halatta hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace sallu qabla al-maghrib ku yi sallah kafin magriba ya sake yace sallu qabla al-maghrib ku yi sallah kafin magriba sallu qabla al-maghrib hasau ina fata an gane a nan ku sai yace liman sha'a ga wanda ya so ga wanda ya ga dama. Kun fahimci wannan abin da kyau, saboda idan annabi bai kara wannan ba sai umarni ya zama wajibi ne, dan ya ce ku yi hassa uku, amma da ya ce liman sha'a ya zanto mustahabbanci ya shiga cikin hadisin, mustahabbi ne. Idan ka karanta bulughul maram da ga wadansu suna fassar hadisin da wata kalman da ba hadisi ba ne, ba magana ce ta Imam Zuhri ko Sufyan, ɗaya daga cikin biyu, yake cewa karahiyatan an yattakhidha an-nasu sunna. Annabi ya faɗi wannan liman sha'a ne saboda kar mutane su ɗauki abun sunna ne mai ƙarfi, dole sai an yi. To wannan magana ne na daga cikin tabi'ai, ba yana cikin hadisin ba ne ba, yana fata an gane. Wannan ne shine hukuncin nafila kafin magariba ya halatta insha Allah. Sannan sai ja hankali game da ladaran mu da suke kira sallar magariba hatta nan masallacin, ko yau a lokacin da aka kira magariba rana bata fadi ba. Kun fahimci wannan abin da kyau, dan ya fara kiran sallar ina nan muna shigowa karfe 6:03. To a yau a Gombe kuma rana ta fadi ne karfe 6:06. Ina fata an gane. To kuma haramun ne da ittifaqin malamai a kira sallah ko da minti ne ne in lokaci bai shiga ba. Kun fahimci wannan abin da kyau, to lalle na da kyau ladanan mu a kiyaye sumal awwal da sauran dukan gugunan. Ai kokarin shi sa Ibn al-Usaymin shi in an ce lokaci zai shiga karfe 5:05, a ra'ayin su shine ka kara wasu mintuna akai. Kun fahimci wannan abin da kyau, dan hasashe ne to ka kara yafi akan an kira lokaci bai shiga ba. A kiyaye wani abu da biyu kuma, sai da an kira a fara ta da ikama din nan, na rasa inda suka samu wannan abu, musamman nan masallacin na sha musu magana da an kira sallah kawai sai ga an ta da ikama. Wannan ya saba wa sunna. Kun fahimci wannan abin da kyau, ana la kalla aka kira sallah ba mutane daman su yi addu'o'i da sunna ya tabbata. Ya tabbata annabi ya ce alaihi salatu wassalam, in ana kiran sallah ka maimaita abinda mai kiran sallah ke faɗa. Idan an gama kai salati, salatul ibrahimiyya cikakkiya, sannan kai wa annabi addu'a, yace ka roƙa min wasila, yace wani matsayi ne da Allah ya tanada wa mutum ɗaya tak ran tashin kiyama, kuma duk annabawa suna takara. To so nake a ce ni na samu wannan matsayi, yasa yace kowa ya taya shi addu'a, yace duk wanda ya roƙa min wannan matsayi ni kuma zan nema masa ceto ranar gobe kiyama. To kaga abu na uku kenan, abu na hudu sannan kai ma kai wa kanka addu'a. To duk an hana ku wannan abu, annabi ma ba bashi na shi balle. Kun fahimci wannan abu, musamman a wannan yanayi da ake ciki ba abin da muke da shi da wuce addu'an nan fa. Sannan lokacin kiran sallah da iqama ya tabbata cikin hadisi, annabi ya ce ba a maida addu'a wannan tsakani. Innad du'a'a bainal adhani wal iqamati la yurad. Addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a maida ita, addu'a ce karbabbiya. To duk rushe wannan abu. To dan Allah da ladanai da limamai da mamu a dinga hakuri, ana la kalla ku ba mutane minti 5. Wannan shine dace da sunna. Akwai wani aboki na dan tarikar Tijaniya ne, yace ni wallahi shafi son zuwa sallar magariba masallatan ahli sunna, yace saboda suna bada dama ai addu'a ai kaza ai kaza, amma mu da an kira sai a tada igama. To kaga ya nuna bambancin masallatan ahli sunna da na imbiriya, akwai wannan abun. To kai sai ka ce ba za a yi ba. Ina fata kun fahimci sakon. A isar wa limamai idan ba sa nan, ga dai ladanan ya wuce suna nan. Allah ya sa mu dace. Za mu tashi farkon aya ta 51 insha Allah. Mai Allah ya ce wa idh wa'adna Musa
arba'ina laylatan thumma tattakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma ba'athnakum ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
الله سبحانه وتعالى يا تي غبا ده مغانا ده عينهم بني اسرائيل يچه وايذ وعدنا موسى 40 ليله كنتنا لوكاتين ده مكاي موسى القوري كو وعدي na haduwa da shi. Allah subhanahu wataala ya yi wa Musa alƙawari zai hadu da Allah su yi munajati, sai aka ainihin mishi alƙawarin wannan abu. To amma kalman wa'adina ta zo ne ala wazin na mufa'ala. Idan aka ce mufa'ala a larabci, shi na samu aiki daga ɓangarori guda biyu. Idan da larabci ka ce qatalahu, shi ne ya yaƙe shi ko ya kashe shi. Amma idan ka ƙara madda ka ce qatalahu, kowanne ya ɗauko makami suna yaƙan juna. Ina fata an gane. Amma qatalahu ya kashe shi ko ya yaƙe shi, amma qatalahu su biyu ne kowa ya yaƙi kowa. Ina fata an gane. Shi yasa annabi ce fal qatilu wal maqtulu finnar, da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk ya wuce ne. Idan fada ne wanda yake na jahiliya ko na bangar siyasa ko na son zuciya ko na wani abu. An gane ko? Duk lokacin da ka ɗauko makami za ka kashe wannan, ya ɗauko zai kashe ka shi ma, dukkan ku ‘yan wuta ne da nasin hadisin annabi alaihi salatu wassalam. Ya sa habbai suka ce hadal qatil fama balul maqtul, ya rasulullah wannan shi ne wanda aka kashe, wannan shi ne wanda ya kisa. To amma wanda ya kashe kuma me laifi shi? Ya ce li'annahu kana harisun ala qatl sahibihi, ai shi ma da niyyan kashe dan uwansa ne sai dai ya kashe shi, da wannan niyyan ne shi ma sai ta fita. An fahimci wannan abin da kyau? Kaga da wannan muke ji hankalin ƴan uwanmu matasa, musamman ƴan daba a irin Kano da ƴan Kalare a Gombe, ƴan Sara suka a Bauchi da ire-irensu, da duk sunayen da suke shan bamban da shi daga gari zuwa gari, su ji tsoron Allah, su ji na ɗaukan makamai suna terrorizing mutane a unguwanni, suna kashe junansu akan wani abu na siyasa ko akan wani abu na gaban unguwa da unguwa, sai ka ce zamanin jahiliya. An gane ko? Da wanda ka kashe da wanda aka kashe, duk sunan ku ɗan wuta, Allah ya kiyaye. Bai jima ba kwanan nan a nan wata unguwa na shiga unguwan da daddarwa an kashe wani yaro, wai ‘yan kalara unguwa kaza sun tsallo kusan kashe shi, wai ya ji ya shi ma ya sari wani. To kaga wannan abu ne na jahiliya. Ina fata an gane ko babu addini an yi waye wanda ya kamata a wuce wannan abu. Allah sa mu dace. To kalman wa'adina, sai malami suka ce in aka yi amfani da kalman mufa'ala, to ya zama bangare biyun duk sun yi aiki. Allah ya alƙawari, Musa ma ya alƙawari kenan. Kina fata an gane. Sai su malami suka ce a'a, abinda ake nufi kawai Musa ne ya alƙawari, ba ainihin Allah subhanahu wata'ala ba. Ba a samun aiki tsakanin bangaren halitta da wanda yake halitta. Kun fahimci wannan abin da kyau? Suka ce akwai kira'a ma ta Abu Amr da Abu Ja'far, wa idh wa'adna Musa, babu wannan madda na wa'adna Musa, kira'a ce kuma tabbatacciya. Shine ku tuna lokacin da muka yi Musa alƙawari. Wasu malami suka ce wa'adna din nan fassarar ta kira'a, shi Allah yayi alƙawarin cewa zan gana da kai annabi Musa, zan baka Taura, zan baka wasu sakonni. Shi kuma Musa yayi alƙawarin zan maka da'a idan ka bani wannan abun, zan yi aiki da abin da ke ciki shi. Kaga babu cin karo da juna. Ubangiji ya alƙawari na matsayin shi na Al-Khaliq, mahalicci mai iko, ya ba da umarni. Shi kuma Musa shi ne bawa mai karɓa alƙawari, ya alƙawarin zai ainihin da'a. An fahimci wannan abin da kyau? To ku tuna lokacin da muka yi alƙawari da annabi Musa, 40 laylatan na kwana 40, thumma takhattumul ijla min ba'di, sannan ku bani Isra'il sai kuka riki ɗan maraƙi a matsayin abin bauta bayan annabi Musa ya bar ku. Wa antum zalimun alhali, kuna ainihin masu zaluntan kawunan. To wannan ayar haka Allah ya kawo ta a dunkule a nan, amma ya yi bayanin abu filla-filla a waɗan sura ne. Daga ciki akwai suratul A'raf da suratul Taha. Abin da ya faru shi ne, mun karanta wancan sati uku ne wuce cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsallakar da Musa da bani Isra'il daga sharrin Fir'auna, haka ne ko? To a lokacin da aka tsallake wannan teku, daga nan muka gama kissan ko? To me biyo baya? To a lokacin da Allah ya umarce su da su bar Masar su tsallaka, ya umarce su ne su koma ainihin ardu Falastin, kamar Isra'ila da Falastin ta yanzu kenan, su biyu dukansu. To da suka akan hanyar su dole sun haura wannan ruwa. An fahimci wannan abin da kyau? To bayan sun tsallaka, ababe da dama sun faru. Allah ya musu alƙawarin su koma can su zauna, Misra ta yi zafi, kamar da aka umarci annabi ya bar Makka ya koma Madina. Kun fahimci wannan abin da kyau? To ana haura wannan ruwan, kaga ni'ima Allah ya musu na tsallakar da su da kuma tseratar da su daga Fir'auna. Abin da suka fara shine sabawa Allah. Allah ya faɗa cikin suratul A'raf, wajawazna bi bani Isra'il al-bahra,
wajawazna bi bani Isra'il al-bahra fa'atau 'ala qawmin yahkuna 'ala aslanin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala
Allah ya ce mun tsallakar da Bani Isra'il al-bahara teku. Ana tsallakar da su akan hanya suna tafiya sai suka wuce waɗansu mutane, yaqufuna ala asnamin lahum, suna bauta akan awajen gunki. Mutane ne masu rayuwa ta jahiliya, masu bautan gumaka. Suna tafiya da suka wuce wani ƙauye, suka ga ana bautan wani gunki. Sai suka ce annabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, me zai hana mu ma ka sanya mana wani Allah irin nasu, ga su ma suna da Allahnsu, wani gabota mishi. Tunda ku Allahnku dai tsallakar da ku daga Fir'auna kuma har kun manta da shi, kuna sha'awar bautan gumaka kuma, shine ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhadun, ita amma dai ku akwai jahilan banza. Madadin ku gode wa Allah har kun fara shirka kuma. Ina fata an gane. To wannan kenan abu na farko da suke. Abu na biyu, bayan an samu wuri an zauna, to sai Allah ya umarce su da su ainihin shiga Baitul Maqdis. Amma shiga Baitul Maqdis kuma sai an yi rikici. Rikicin shine akwai jabbari, sai an yaƙe su. To Allah ya ce ne ku shiga wannan ƙasan ainihin allati kataballahu lakum, kama Allah ya ba su wannan ƙasan ta fice su je su zauna. A cikin suratul Ma'ida an gane ko ya qawmi dukhulul ardal muqaddasa kataballahu lakum
al-aqwal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la turjadu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin.
To da wannan ayan ne da wadansu ayoyi a cikin Bible, mutanen Isra'il suka dage cewa ƙasan wannan gurin nasu ne. An gane ko? Allah ya ce ai al-ardal muqaddasa allati kataballahu lakum, wuri ne mai tsarki wanda Allah ya rubuta muku, bimana kamar ya mallaka muku, ya wajabta muku, ta zamo taku. To akan wannan suke ce ai Qur'ani ma ya ce wurin namu ne. Kaga shedanu kun fahimci abin da kyau? To akan wannan suka kiwa annabi Musa da suka ce samsu ba za su yi yaki ba, yaje can shi da Allah su yaƙin su, amma su kan suna nan, inna hauna qa'iduna, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Suka ce ka je kai da Allah naka ne ci a yaƙi, ku je amma mu ba inda zamu ci. To kaga rashin mutunci daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. To sannan sai aka buƙaci a sama musu littafi duk zaman da annabi Musa ya a Masar, a lokacin ba sabar da Taurat ba. An gane ko? Yana karɓar risala ne kawai daga wurin Allah subhanahu wataala. To sai Allah ya niyya ya bashi a taura, ya zama shine kamar constitution da za su dinga rayuwa da shi. Su kafa daula karkashin tsari na shari'ar musulunci, karkashin shugabanci na annabta, ga kuma dokoki daga Allah subhanahu wataala. To a lokacin da annabi Musa zai je wurin Allah karɓo wannan at-taura, to sai Allah ya ce sai yayi kamar a ce itikafi na kwana 40. Kufancin labin da kyau, amma zai bar cikin mutanen shi ya tafi ainihin Saina, wajen Turi Sana, inda yake zuwa yake munajati da Allah. Zai zauna kwana 40 a wannan wurin yana munajati da Allah. Zai zama kamar wanda an mishi wani training ne na zai karbo at-taura, zai taho da shi. Kufancin labin da kyau, dalilin cewa ya je shi ya zauna tsawon kwana 40 kenan. Duk da asali an ce yayi kwana 30 ne, sai aka sake ƙara masa kwana 10 bayan ya je can. Wa wa'adna Musa 30 laylatan وعتم من هذه أشري
موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
الله يأتي من يالقوي دا النبي موسى 30 ليلة نقوانا 30 واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. Bayan ya tafi ya ce musu zai kwana 30 sai da yaje can Allah sai kara masa kwana 10 ya zama kwana 40. To a zaman da ya wancan wurin ya bar Annabi Harun shine khalifan shi ainihin wajen Banu Isra'il. Annabi Harun da Annabi Musa ɗan uwa ne fa na uwa ɗaya uba ɗaya. Ba ɗan uwa ne wani dangantaka ba. Uwar su ɗaya uban su ɗaya da Annabi Haruna. Amma Haruna shine babba. Annabi Musa ƙanin Annabi Harun ne. An fahimci abin da kyau. To shine sai Annabi Musa ya tafi bar shi a matsayin khalifan shi a wannan cikin Banu Isra'il. To da yaje karbo wannan abun da kafin ya dawo sun fara bautan dan margi ko sun gaji da jira. Ku gane sharrin Banu Isra'il. Shi yasa duk abun da suke a duniya a yanzu haka tarihin su yake marasa mutunci ne, ba sa ganin girman Allah balle girman dan Adam. Zama kai dan Adam kai ba kowa bane. Duk wani mutum a duniya da Bature da Balarabe balle kai baki ka Allah jikanka da rahama. A wajen Yahudawa kai bawa ne, har Turawa har Larabawa Allah ya halice ku ne wajen ku musu bauta, bauta na ku musu aiki. An gane ko? Saboda su zababbun Allah ne. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu, mu ne zababbun Allah, mu ne ku masoya Allah. Allah ya fi son mu akan kowa. Shi yasa idan ka kashe Yahudi daya, in suka fara kashe muku mutane sai yanda karfin su ya kare. Shi yasa kaga Hamas suka kashe mutum 1200 da wani abu, har yau kashe su ake mutum sama da 40,000 amma ba su daina ba. Saboda in ka kashe Yahudi daya a gunsu, ya kamata a kashe mutum 100 cikin ku. Kamar shi ne ya biya jinin Yahudin nan kwaya daya. An fahimci wannan abin da kyau. To shine anan da Annabi Musa ya dawo ya samu suna bautan dan margi, abin da bata masa rai ya tambaye Annabi Harun ya aka yi haka bayan kai da halifa ya ce sun fi karfi na, duk abin da zan yi na nasiha ina abin ya aka gare ni. Ina fata an gane. Har ya ce innal qawma stada'afuni, ai sun ma dauke ni ma ba kowan komi ba, saura ka dan ma su kashe ni. Ina fata an gane. To shine ana Allah ce fumattakhattumul ijla min ba'dihi, sannan sai kuka riki dan maraki bayan Annabi Musa ya tafi, wa antum zalimun, alhali kuna zaluntan kawo don ku. Sai Allah ce thumma afuna ankum min ba'd zalim, sannan sai kuka yafe muku bayan ku aikata wancan laifin da kuka yi, la'allakum tashkurun, dan ku gode wa Allah. To abin da ya faru shine bayan Annabi Musa ya dawo ya musu fada ya babballa wannan dan marakin. An gane ko? An kona shi an watsa a cikin teku. To laifin da suke wa Allah kuma ya Allah zai yafe musu. Allah da ya yafe a nan, amma za mu karanta a gaba kaɗan ƙa'idan da Allah ya sa musu kafin ya yafe musu. Allah da ya ce sun ma'afauna ankum, sannan sai muka yafe muku min ba'da zalika, bayan haka la'allakum tashkurun, dan ku zanto masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Sai Allah ya ce mi,
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
وإذ آتينا موسى الكتاب وتنا لو كنت نمك باو النبي موسى للتافي الكتاب سكت عليف دلام للأهدية الكتاب أنا نفهم التوراة كنتنا لو كنت نمك باو النبي موسى التوراة والفرقان للفرقان تونا أبو بيو أكبا شكينا دنقى الكتاب قاكم الفرقان. Shin malamai suka tattauna dangane da ma'anar alkitab da alfurqan. Ita kalmar furqan shine alfaslu, rarrabewa. An gane ko? Wani lokaci furqan yana zuwa yana nufin alqur'ani, wani lokaci furqan yakan zo yana nufin ainihin mu'jiza. An gane ko? Wani lokaci furqan yakan zo yana nufin ainihin wata matata ko kaifin hankali da Allah zai baka nan bambance ƙarya da gaskiya. Kowanne kuma akwai hujja cikin Qur'ani. Allah ce tabarakan ladhi nazzala al-furqana, Allah ce tabarakan ladhi nazzala al-furqan, albarkokin ka sun yi yawa, wannan da ya saukar da al-furqan shine alqur'ani kenan ala abdihi akan bawan shi annabi muhammad bin abdullah alaihi afdalu salatu wa atammu taslim to kaga alfurqan ana nufin alqur'ani sannan alfurqan yazo a rubu yana nufin mu'jiza allah ce laqad atayna musa wa harun alfurqana Allah ce laqad atayna Musa wa Harun al-Furqan haqiqa mun bawa annabi Musa da Harun al-Furqan malamai suka ce mu'jiza ake nufi ina fata an gane saboda shi Musa ba shi da littafi sannan kuma al-Furqan yazo yana nufin matata Allah ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana yace ya ku masu imani in tattaqullaha in kun tsare dokokin Allah idan kun ji tsoron Allah yi nayi bari na bari ya ja'al lakum furqanan Allah zai ba ku kaifin hankali da basira wanda za ku dinga tantance ƙarya da gaskiya da shi ina fata an gane yasa na daga cikin abinda zai baka kaifin hankali da kaifin basira ka tsare dokokin Allah da an kawo ƙarya za ka ga wannan abun ƙarya ce da an kawo abinda ba gaske bane za ka ce duk yanda aka gyara shi Allah zai baka wayo da hankalin da za ka gane wannan abun ba gaskiya bane ba to shi yasa anan malami suka ce alfurqan anan ne ake nufi da shi suka ce yazo ne ana nufin siffa ne na at-taura ay walaqad atayna musal kitaba wa idha atayna musal kitaba wal furqan ay kutina lokacin da muka ba Musa at-taura wanda a cikin at-tauran akwai al-furqan rabbi kariya da gaskiya bambance tsakanin shirka da tauhidi bambance tsakanin kafirci da imani bambance tsakanin ƙarya da gaskiya shine al-furqan la'allakum tahtadun Allah ya bashi wannan ne dan ku shiryu da hikiman bawa annabi Musa littafi dan littafi ya zanto shiriya ga banu Isra'il an fanci wannan abin da kyau to da aka ba su littafin sun shiryu ko kadan kisa Allah ce masallu zina humilut tawrata thumma lam yahmiluha Allah ce misalin waɗanda humilu taurata suka san at-taura suka samu ilimin at-taura thumma lam yahmiluha sannan ba su yi aiki da wannan ilimin at-tauran ba yace kamathalil himari misalin su kamar misalin jaki ne yahmilu asfara wanda ya dauko tarin litafai to sai anan sai malami suka ce duk mutumin da ya san al-Qur'ani bai aiki da shi ba misalin shi kamar misalin jaki ne ibn qayyim al-jawziyya a cikin ilamul muqin ar-rabbil alamin yake cewa wannan ayan tana magana akan yahudawa dangane da at-taura haka nan kuma duk wani wanda ya san al-Qur'ani a matsayin shi na ɗaya daga cikin al'umman annabi Muhammad alayhi salatu wassalam amma baya aiki da al-Qur'ani ya shiga cikin wannan ayan kada ka karanta aya kawai kace da yahudawa ake kai baka ciki an fahimci wannan abin da kyau to shine anan sai Allah ya ce ya ba su at-taura ne dan su shiriya la'allakum tahtadun dan ku samu shiriya amma kash madadin su gyaru ya zamto ko suna sabawa Allah subhanahu wataala domin ka kalli at-tauran da suke tutiya da shi da at-tauran da suke gadara da shi bai ba su izinin kashe mutane ba ina fata an gane shi yasa dan ka kalli abin da yake faruwa yau a ainihin duful garbiya irin West Bank a Palestine da irin yankin Gaza duk waɗannan zubar da jini da ake yi sai ka ce to addinin ku ya ce ku wannan abin ne za ka gane kawai suna aiki ne da wani abu daban ba da at-taura ba ga at-tauran sun rike suna karantawa suna rangaji suna komai amma aikin su kuma ya sha bamban da abin da ke cikin at-taura an fahimci wannan abin da ke to haka kai ma a matsayin ka na musulmi da kake bin al-Qur'ani kake bin hadisi kake bin annabi Muhammad alayhi salatu wassalam matukar aikin ka da rayuwarka ya sha bamban da abin da ke cikin Qur'ani kai kamar ce ne da Yahudawa Allah ya kiyaye sai Allah ya ce mi
wa in qala musa li qawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-'ijla fatubu ila malikikum faqtuluu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
وإذ قال موسى لقومه كتير لو كتير موسى يتشي دمتانيش يا قوم يا قوم متانينا كاقا أنا أقول حكيمة وجل دي يندس كي سابع الله يتشي يا قوم يا قوم متانينا هنا فاتح أنغاني kaga asalin shi qaumi sai aka ce ya qaumi aka shafi ya wannan ina fata an gane saboda me me sai aka ce ya qaumi madadin ya qaumi ina daliban nahu kun gane ko saboda ya unida ina fata an gane ke sa wannan qaumi din aka shafe shi saboda munada ne mansubun kun fahimci abin da kyau ya qaumi ya ku mutane na wannan yana nuna wa masu wa'azi amfani da salo da magana mai kyau ga waɗanda kuke magana da su ko da ku abokan rigimar ku ne an fahimci wannan abin da kyau kaga rigima suke da Allah amma ce ya qaumi ya ku mutane na me yasa ba ku kaza bai ce ba ya ku tsinannu ina ya ku ɗan wuta bai faɗi wannan ba to dan me idan annabi yana amfani da kalmomi da usulubi mai kyau da lallashi kai kace zaka tura kowa jahannama ka tsine wa kowa ina fata an gane to taya za a fahimce ka dole ne ya zanto hatta abokin adawar ka sai ka mishi adalci ina fata an gane idan ya zanto kai kullun aikin ka shine atakin waɗanda baka so to sai Allah ya jarrabe ka an gane ko da wanda kake so da wanda baka so da wanda yake kungiyanka da wanda ba kowa ka mishi adalci wannan shine addinin da manzo Allah ya zo da shi alaihi salatu wassalam duk yadda kake rigima da mutum ka mishi adalci duk yadda kake son mutum iye ba daidai ba kace ba daidai bane ba ina fata an gane duk kuma yadda kake kin mutum in ya daidai kace wannan yayi daidai to wannan shine zaka zama cikakken mai imani amma in ya zanto ka aikin ka kawo zaluntan mutane wanda baka so kai condemning din shi wanda kake so ka kare shi ka zama dan jagaliyar siyasa kenan ina fata an gane yace ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum tabbas lalle ku kun zalunci kanku bittikhadukum al-ijla saboda kun riki dan maraki a matsayin abin bauta bayan ga Allah da ya aiko ni Allah da ya muku ni'imomi kala kala za mu karanta irin ni'imar da ya muku banu Isra'ila a gaba za ku yi mamaki babu wata al'umma da Allah mata gata irin banu Isra'ila gata na duniya ni'ima kala kala an gane ko duk da mu ya mana gata ya zabe mu a cikin al'umma annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya ba mu mafificin annabi ya ba mu mafificin littafi alhamdulillah amma ni'ima na duniya da ya musu tun daga farkon fara turo musu annabawa har zuwa annabin su na karshe har annabi Isa fa banu Isra'ila ne ina fata wasu suna daukan wa ai ya kare ne da ka annabi Musa annabi Isa gaba da bayan shi banu Isra'ila ne a jini ina fata an gane kesa kaga an yana magana da su wayeki ya bani Isra'il kullun magana shi kenan inni rasulullahi ilaykum wa musaddiqan bi rasulin yati min ba'di ismi Muhammad an gane ko to shine anan Allah yace in annabi Musa yace da su innakum zalamtu anfusakum lalle kun zalunci kawo dan ku bittikhadikum al-ijl saboda kun riki dan maraki a matsayin abun bauta fatubu ila bari'ikum to ku tuba zuwa ga mahalicin ku me yasa ya ce fatubu ila bari'ikum bai ce ba ila khaliqikum an gane ko samar kalmar albari'u shine karshen magana wanda ya samar da kai daga babu zuwa akwai babu komai zai samar da abu shine albari'u yace huwallahu alkhaliqul bari'ul musawwir shine alkhaliqu kuma albari'u kuma almusawwir duk kuma halitta ne an gane ko na daga cikin abun mamaki na Allah subhanahu wataala babu wanda zai zama albari'u in ba Allah ba tunda aka fara halitta tun daga annabi Adam har zuwa yau ba wanda aka maimaita kun gano wannan abin da kyau in ba Allah ba waje wannan abu ba taba maimaita wani mutum ba tun har a tashi duniya kuma ba za a maimaita ba yanzu kai din nan kai kadai ne a duk duniya ba taba yin ka ba ko ba za a taba yin wani irin ka ba kowa a duniya shi kadai ne a gaishe ka Allah ba wanda ya ce ke ta kera abu bai maimaita wannan abun ba kalli duk wani kamfani da suke kera abu za ka sun yi da yawa amma iri daya haka ne ko ba haka ba amma ci ayi kwaya daya guda biliyan kowanne daban ba zai yi ba ba taba wannan ba a tarihin duniya to Allah shi duk abin da ya halitta shi kadai ne ko dabba ne kuwa idan ya halicci dabba wannan akuyar ita kadai ce a tarihin duniya in aka yanka ta ba za a ƙara irin ta ba kuma hatta yan biyu Hassan da Husaini ko Hassana da Husaina duk inda suka zama identical ba iri ɗaya bane ba kun gane wannan abin da kyau za ka samu wani a ce ba mai gane sai mamansu sai babansu da mai tace gane su dole akwai wani abu na san waɗansu yan biyu da aka ce ba mai iya gane su ina fata an gane hatta uwarsu ta ce idan suka rabu tana wahalar iya ganewa sai sun haɗu ne take gane wannan shi ne Hassan wannan shi ne Husaini amma in suka rabu suna rikitar da ita akwai wanda ce min tare aka haife su tare suka taso tun daga firamare har jami'a amma wallahi ba iya gane su ina fata an gane shi yasa da suka yi aure sai zanto aka samu su ka'ida an gane ko sai matan su ba sa iya gane su aka ji to su daina dinki iri daya da matar ka ta gangata san wannan ba kai mijin ta bane ba to yanzu wannan Husaini ne mijin wance ne in ba haka ba a iya gane su amma dole an ce amma mun su idan ka hada su tana iya bambanta su kun fahimci abin da nake nufi to amma akwai wani abu kuma ko da abin da yake a zahiri ba a iya gane su a batini akwai abin da Allah ba haka ya halicce su ba ko a wajen tunanin su ko a wajen saurin fushi ina fata an gane ko a wurin juriya ko a wurin lafiya ko a wani abun da ke cikin da ba a iya gani shi ina fata an gane to Allah bai taba halittar mutum iri ɗaya ba dole kala daban-daban ne shine al-bari'u fatubu ila bari'iku ku tuba zuwa ga mahaliccinku wanda ya samar da ku daga babu zuwa akwai ku kai kadai ne ba zai taba maimaitawa ba to wannan shine an ce ku tuba to ya za su tuba nan ababe ne guda biyu na farko sun zalunci kansu na biyu ko su tuba shi yasa an ka dauki annabi Adam a lokacin da suka yi laifi shi da matarsa Hawwa'u kalman da suke amfani da shi shine qala rabbana zalamna anfusana suka tabbatar da sun zalunci kansu yasa ce innakum zalamtum anfusakum to in aka samu zalunci sai a samu tuba sai suka ce wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yace fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi to shine wannan din kalimatin shine da cikin suratul araf ina fata an gane to anan hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim muttafaqun alayhi ka san an ce hadisi muttafaqun alayhi karshen inganci kenan babu na sama da shi mene ne hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito ba shi bane muttafaqun alayhi shine abin da kowa yake fada amma a wajen daliban hadisi irin mu da kuma malaman hadisi masu karantar da mu ba dai bane ba idan aka ce hadisi rawahu al-bukhari wa muslim hadisan duk suna cikin bukhari da muslim kun gane ko amma an ce hadisi muttafaqun alayhi bukhari ya ruwaito muslim ya ruwaito sanadin haddathana iri ɗaya ne ba bambanci rijalu sanadi matanin ma iri ɗaya ne ba bambanci shine muttafaqu alayhi ina fata an gane amma ce rawahu al-bukhari wa muslim sanadi kila daban-daban ne koda matanin iri ɗaya ne amma muttafaqu alayhi matanin wa sanadan muttafaqu alayhi ku rike wannan ka'idan da kyau to shine sai suka ce Allah da yace su tuba to ga sharadin tuban faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku shine sharadin tuban faqatulu anfusakum ku kashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shi yafi muku alkhairi a wajen ubangijin a wajen mahaliccinku fataba alaykum malamai suka ce wannan jawabin sharadi ne wanda aka shafi ainihin shi sharadin, sai suka aikata abinda aka umarce su da shi fataba alaikum, Allah sai karbi tubansu. To a wannan ayar akwai ruwaya daban-daban da malaman tafsiri suke kawowa, amma zan kawo guda biyu wanda Ibn Jarir Tabari ya roto cikin tafsirin shi, haka Imam Ibn Kasir, ɗaya ta hanyar Imam Zuhri Muhammad Ibn Shahab Zuhri kenan, cewar abin da ya faru da Annabi Musa ya dawo ya samu suna bautan dan baraki, ya musu nasiha, suka gane sun yi kuskure, to yanzu muna so Allah ya gafarta mana. To sai Annabi Musa ya roƙa musu Allah, Allah ya gafarta musu. Allah ce zan gafarta amma ga sharadi. Malamai sun yi magana guda biyu, wasu malamai suka ce waɗanda ba su yi bautan dan maraƙin ba su kakkashe waɗanda suke bautan dan maraƙi. Kun gane magana? Kamar an yanke musu hukuncin kisa kenan. Wasu malamai suka ce a faqtulu anfusakum, dinnan za a yi yaƙi ne a ta kashe juna kawai. Kuma wannan ita ce abin da yafi inganci, kowa ya ɗauki makami. Allah sai ya saukar da duhu, kowa ba ya ganin kowa, aka fara sare-sare. Ana Annabi Musa ya ɗaga hannu yana roƙon Allah, ana ta kashe juna, ana ta kashe juna, har sai da ya zanto kowa ya ji jiki, an zubar da jini, an kakkashe juna. Ƙarshe Allah sai yaye wannan hasken, ya kuma kama hannayensu, kowa ya wurgar da wannan ainihin makamin. Annabi Musa sai shiga cikin damuwa, sai Allah ce kar ka yi baƙin ciki, duk wanda ya mutu fa huwa hayyun indana yurzak, ya samu shahada, rayayye ne a wurinmu, ana azurta shi a gidan aljanna. Waɗanda suka saura ko suna raye, to su kuma waɗannan gaba ɗaya na gafarta musu. Kun fahimci abin da kyau? To ana akwai abubuwa kamar haka. Na farko, zaka kalli rahaman Allah game da mu al'umma Annabi Muhammad alayhi salatu wassalam, duk laifin da zaka yi ka tuba, Allah ya gafarta maka komai girman laifi. Inda ka tuba, tuba na tsakani da Allah, Allah ya gafarta maka. An gano wannan abin da kyau? Yasa Abubakar As-Siddiq yace Annabi ya karantar da ni, na tambaye shi na ce ya ma'aikin Allah ka karantar da ni addu'an da zan yi a cikin sallah, sai Annabi yace ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadisi ne muttafaqun alayhi, cewar ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa, babu mai gafarta zunubai kuma in ba kai ba, ka gafarta mini gafara daga wurinka dan kai ne mai gafara mai jinkai. Wannan addu'a ce da ake karanta ta a ƙarshen tahiyya, bayan tahiyya, bayan salati Annabi alayhi salatu wassalam. To Allah ya ce fataba alaikum, Allah sai ya karbi tubanku, innahu huwa tawwab, Allah shine mai yawan karban tuban bayi, sannan kuma ar-rahim mai ainihin yawan rahama ga bayin shi. Wannan ayan malamai suka ce akwai ababe da yawa a cikinta. Na farko, tabbatar da cewa kai mai laifi ne kafin ka tuba. Shi yasa mai ahalari ya ce sharuɗan tuba na farko shine annadama ala ma fata, kai nadama akan abin da ya kubuce. Haka ne ko ba haka ba? Sannan wanniyatu Allah ya uda ila zambi fi ma baqiya min umrihi, ko ya kuma yi niyyar ba zai koma ga wannan laifin ba cikin ragowar rayuwar shi. To tuba sai an samu wannan abu. Na farko kai da na sani abin da kai, na uku kuma kai niyyar ba za ka koma zuwa ga wannan laifin ba. To in ka tuba Allah zai gafarta maka. Shi yasa ba a shiga tsakanin bayi da ubangijinsu. Kar ka kuskura ka ce wani ba zai shiga aljanna ba, ko wani Allah ba zai gafarta mishi ba, kowa da dan wuce ne, kai ba aikin ka bane ba. Aikin ka shine ka faɗi laifi da sakamakon laifi, waye zai shiga wuta Allah ne ya sani, waye zai shiga aljanna Allah ne ya sani. Ina fata an gane, amma babu mai shiga aljanna sai mai tauhidi, wannan babu da shakku a kai. Amma wake da tauhidi na gaskiya, wannan abu ne da ke cikin zuciya. Ina fata an gane, wannan kuma Allah ne ya sani. Akwai wanda a zahirin shi zaka ga mai tauhidi ne, abin da ke a boye kuma ba wanda ya sani. Haka ne ko ba haka ba? To shi yasa a kullum amma mu dinga kyautata wa juna zato. Kar ka kalli mutum ka ce ka ina ga wannan bashi da imani. An gane ko? Dan abu a cikin zuciya yake. To yana daga cikin abin da muke da shi musamman society mu na Hausa Fulani, mu na wa juna zato. munana wa juna zato a zargi wancan a zargi wannan ga hasada ga munafunci ga kyashi ga bukulu ba abin da ba da shi kun fahimci wannan abin da kyau Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ni
وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ كُتِنَ لَوْكَتِنْ دَا كُكَتِي يَا كَيْ مُوسَىٰ كَغَيْنَا لَكَ تِكِرَشِ اللَّنِبِي يَا مُوسَىٰ بابو إِنْدَ صَحَبَّيْسْكَ كِرَاءَ النَّبِي يَا مُحَمَّدُ دُبْ رَيْ وَسُدَ النَّبِي بابو وَنْدِي تَبَى كِرَشِ دَا وَنَّا سُنَا يَا مُحَمَّد أَكُوَنِي بَكَوَيْ دَيْزَوْ كِرَاشِ دَا وَنَّا سُنَا صَحَبَ مُسْلِمْ تَعْنِي دَا كَوَيْ يَفِتُو شِبِي سَنِي بَا يَا مُحَمَّد صَحَبَّيْسِنَا مَمَاكِ وَنَّا لَافِيَنْ شِكُوَا رَوْسِ يَبَاجِ ya muhammad haka yake kiran shi annabi ya amsa ba abin da yake mishi saboda me mai rahama ne an gane kuma yana da siyasa na da'awa ya san wannan duk inda aka yi daga kauye ya fito sannan kuma sabon musulunta ne bai ma san sharuɗan zama da annabi ba bai san la dubba da ake wa annabi ba yanzu kuma tambaya mara kan gado waye shi za ta shi kiyama kaga wannan ya ballo mutane aiki ko ba haka ba bai tambayi alwala ba bai tambayi sallah ba yaushe za ta shi kiyama ina fata an gane yace mutane ne suna son ka sun kasa haduwa da kai sai yau wadanda suna kallon mu suna hararan mu saboda yaga fuskar sahabbai ba sa jin dadi shi bai gane cewa suna ganin bashi da ladabi bane ba wasai yace mutane ne suna kaunan ka sun kasa haduwa da kai yau suna murna an hadu kuma ana hararan su sai annabi yace da shi al mar'u ma'a man ahabba ilayhi yace mutum yana tare da wanda yake so haranta shin kiyama ina fata an gane yace mai ka tana dawo tashin kiyama da kake tambaya yace wallahi ba abin da na shirya ba in ban da tsabar son ka da nake yi ina fata an gane yace ina son Allah da manzo annabi yace anta ma'a man ahabba ilayhi ran tashin kiyama kana tare da wanda kake so haka ai ya shago yawa ka kowa sai mai da makamin shi kenan shi yasa sahabbai suka ce muna son wani lokaci a samu wani ba kauye yazo yanko ta tambaya gashi dai shirme ne ko sai mu karu dan mu a cikin mu ba wanda zai iya wannan tambaya to shine anan sai suka ce ya Musa ya kai Musa shi yasa malamai anan suke cewa kaman masu waka daga cikin mawaka na yan dariku masu ya Muhammadu a cikin wakan su kuskure ne babu ladabi a ciki ina fata an gane babu ladabi ya rasulullah ya nabiyallah ya abul qasim haka ake kira annabi duk qur'ani fa babu inda Allah ya kira shi da ya muhammad gaba da qur'ani kam sai da ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul amma ya muhammad duk qur'ani babu saboda Allah ma yana girmama shi matsayin annabi a wurin Allah babu wanda ya sani sai Allah ba wanda ya sai bayanin wa matsayin annabi a gun Allah babu shi to anan sai suka ce ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka ba fa za mu yi imani da kai ba wanda ma ka sani wani attauranka da ka karbo san ba mu yadda ba wai da yazo da attaura din ya musu bayani a wajen wadansu malamai suka ce wai zai yadda kawai ka je ka zaga wani bayan dutse ka ce an baka littafi lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga Allah kirikiri ya fito mu ganshi yace musu ni ne Allah ku yi imani da ya za su yi imani din a lokacin da za su ce ƙarya ne kuma wasu malamai suka ce wannan ayar ta faru ne a lokacin da aka yi wannan abun aka gama bayan an gafarta musu an yafi juna annabi Musa zai je munajati wurin Allah sai aka ce to zabi mutane masu hankali a cikin su ya tafi da su inda yake zuwa munajati dan su je su ga abin da ake ya zabi mutum 70 aka ce waqtara Musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina
falamma akhadathum wajibat qala rabbi law shi'ta ahlatahum min قوم وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
Allah ya ce Annabi Musa ya zabi mutum 70 masu hankali a cikin mutanen shi. Ka duba fa sai da ya zaba ya darje mutum 70 ya tafi da su wurin da yake munajati da Allah. Shine ne miqatina. Da aka zo suka ji Annabi Musa yana magana da Allah subhanahu wataala. Madadin su imani sai suka ce lan nu'mina laka ba fa za mu yadda ba. Mu yi imani da kai hatta nara Allah jahara. Har sai Allah ya fito mun ganshi karara ya fito a fili mun ganshi yace mana shine Allah kaga bala'i ko sai yace fa akhadathumus sa'ika ubangiji ya fushi da wannan kalmar da suka yi fa akhadathumus sa'ikatu sai tsawa ya kama su tace gaba ɗaya suka faɗe suka mutu wa antum tanzuruna alhali kuna gani thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan muka tada ku bayan mutuwan ku la'allakum tashkurun ko dan zahu gode wa Allah malamai suka ce da aka ce fa akhadathkumus sa'ikatu sai tsawa ya kama su gaba ɗaya suka mutu sai kuma aka ce wa antum tanzuruna alhali kuna gani alwawu din wawul halli a to bayan ko sun mutu ya za a ce ko suna gani kila ban gane ko kun gane ba sai malamai suka ce abin da ya faru shine raba su Allah ya biyu rabi suka mutu rabi kuma suna tsaye suka ga ƴan uwansu gaba ɗaya sun faɗe sun mutu bayan wani lokaci sai aka tada waɗannan bayan sun tashi waɗannan ma sai aka kashe su saboda kowa ya ga abin da idon shi ke sai ce wa antum tanzuruna ina fata an gane thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan sai muka tada ku bayan mutuwan la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya ga Allah subhanahu wataala. To duk waɗannan ababai da Allah ke faɗa ni'imomi ne da Allah ya musu wanda madadin su gode wa Allah sai suka dinga saba Allah subhanahu wataala. Wannan kissan haraji muna ciki akwai abin da ke da alaka da wannan amma sauran minti uku ne yanzu ko minti biyu wata kira mu tsaya a wannan ayan ko zallana alaikum algamama za mu yi karanta mala na'am karanta sai mu tsaya akai
wa wallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu
Allah ce wa zallana alaikum al-gamama daga cikin ni'imar da muka muku sai muka sa gajimare dinga lullube ku a lokacin da idan suna tafiya su banu Isra'il in ana zafin rana kai sai Allah turo gajimare musu rumfa saboda tsabar ni'ima ina fata an gane tsabar gata da Allah ya musu gajimare ke tare musu rana ka zama kamar umbrella kamar lemon su na farko abu na biyu yace wa anzalna alaikum al-manna sannan muka sauka muku da al-mannu al-mannu malamai suka ce wadansu malamai suka ce dukkanin wani arzikin da ka same shi ba tare da ka sha wahala ba wasu malamai suka ce al-mannu shine darba wani abu ne da yake sauka daga sama mai kama da zuma an gane ko kawai zai dinga sauka ko akan duwatsu akan gidajen su kawai ka dinga iba kana sha kaman zuma shine ainihin al-mannu wasalwa da kuma ɗan shila soyayyu kawai daga sama Allah yake saukowa da shi Allahumma ka tashi da safe kawai ga soyayyun ɗan shila a gidanka abu sun ji daɗi fa mutanen nan Allah sai ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga abin da muka azurta ku da shi goma zalamuna walakin kanu anfusuhum yadhlimun Allah ce ba mu zalunce su ba su ne suke zaluntan kawunansu shi Allah baya zaluntan bai hede bai su zalunci kansu shi yasa idan ka kalli halin da muke ciki a kasar nan ba Allah ne ya jefa mu ba kun fice da abin da kyau, kar wani malami zai ce maka wai ai halin da muke cikin nan Allah ne jefa mu, ba gaskiya bane ba. Wannan tauhidin malami ba sa karban shi. Wani yazo yayi sata aka kama shi, za a yanke masa hannu. Sai ya ce Sayyidina Umar, ai Allah ne ya kaddara ne sata, saboda haka ai hakuri. Yace eh haka ne, kuma Allah ya kaddara mu yanke maka hannu. Kun fice da abin da kyau. Haka ko artificial talauci a jefa mutane, kuma an san waɗanda suka jefa mutane a zo ana ba su kariya, wannan bai wa Allah ma'adalci ba. Kun fice wannan abin da kyau. Yanzu ka duba yau first January 2025, abinda ake tuhumar gwamnatin nan fa ta APC ta sata cikin shekarunta trillion 25, trillion 25 trillion. Ana tuhumar su yi bayanin ina kudaden suka shiga, har BBC sun buga wannan abu. Sannan ka zo ka cewa Allah ne jefa mu a talauci, ga wanda suka jefa mu nan muna gani. Kun gane wannan abin da kyau? Waɗannan kudaden sun isa fa su gyara komai. Kai tafiya da garin zuwa Dukku babu hanya, Bauchi zuwa Alƙaleri babu hanya, nan zuwa Biyu ba hanya, ko ina ba hanya, balle ka je cikin jihar Niger ba a magana, balle ka hanyar East duk hanyoyi sun mutu. Ga nan mai zuwa Bidda sai ai awanni ana tafiya, saboda hanya ta mutu, ai kwana biyu in an samu matsala a hanya. Ba wuta, ba ruwa, ba asibiti, ba magani, ba tsaro, ana cikin insecurity, kuma ana wurga bomb ana kashe mutane. Ba jima ba an kashe mutane a Kaduna da Tudun Biri, an ji an sake wani a Sokoto, wani kuskure an jefa bomb, wanda ne kuskure ne wannan? Allah ya sauke. A takaice, ire-iren waɗannan matsalolin ƴan uwa dole ne wannan lokaci ake tattauna su. Shi yasa abin da zan rufe da shi shine abin da aka yi ta cece ku ce a kai a cikin 'yan kwanakin nan, shine maganar shugaban ƙasar Nijar dangane da zargin Najeriya da yake tana musu makarkashiya kaza kaza da sauransu. Shugaban ƙasar Nijar ba wahayi ake mishi ba, balla ce duk abin da ya faɗa gaskiya ne. Amma abin da za ka tambaye kanka, me yasa 'yan Najeriya suka fi yadda da maganar shugaban Nijar akan na shugaban Najeriya? Ban gane ko kun gane ba. Inda za ka gane matsalar inda take kenan. To ya kamata su shugabannin su gyara alaƙa tsakaninsu da mabiyansu, saboda sun san ku azzalumai ne, kun cuce su, kun zalunce su. To duk wanda ya ce sun yi ma yadda za a yi, ko da ba su yi ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Sannan kuma Najeriya musamman ta arewa da Nijar, ƴan uwan juna ne fa sama da shekara 1000, ƴan uwa na addini, ƴan uwa na yare, ƴan uwa na al'adu da mu'amala da komai, ƴan uwa na jini. Ina fata an gane. Har yau akwai sarakunan Nijar daga Najeriya ake nada su, kamar da har yau akwai sarakunan Kamaru daga Najeriya ake nada su, daga Adamawa. Saboda abu haka yake tun lokacin daular Usmaniya. To saboda haka a ce wani abu ya shiga tsakaninmu da su, babu wanda zai so. Amma abinda ya kawo wannan abun duka shine su kasashen waɗannan sojojin da suka kwaci mulki. Ka san kana karanta abun nan din mutum ne sai kai amfani da shi. Sai suka fice 'yan ƙasan ba sa son Faransa, to duk abin da za su bata Faransa da shi suke amfani yanzu. Ina fata an gane. Da sun ce Faransa ta yi kaza, sai su yi ta murna. An fahimci wannan abin da kyau. To kasashen ECOWAS da aka jiye mulki, sai suka zo suka ce sun sa Nijar takunkumi, sun yi kaza, za ma a yaƙi Nijar. To shine shugaban Liberia George Weah kafin ya sauka yace wai ku ECOWAS da kuke tuhuma an yi jiye mulki a Nijar, kai Alassane Ouattara kai ka ci zabe ne? Me bambanci ka da jiye mulki? Shugaban ƙasar Ivory Coast yace kai ma kisan shugaban Senegal kai ma ka ci zabe ne? To shugabannin ECOWAS din su ma ba cin zabe suke ba, su ma jiyin mulkin suke. Kun gane abin da kyau? In ka dauki Alassane Ouattara yayi mulki na shekara 10, yazo ya canza constitution, ya sake neman tattam. Macky Sall ya gama shekara 10 shi, ya sake canza constitution, ya sake cin zabe. To shi ne ke taba mu yadda ba sai mun yaki Niger an yi jiyin mulki. Kun gane wannan abin da kyau? Idan ka dauki misali yalla oi jagaba shugaban muslim idan ka kalli halin da ƴan ƙasar suke ciki na talauci da masifa da bala'i ba za su yadda su zaka shiga yaki da makwabtansu ƴan uwansu ba to babban abin da ya kamata shine ya zama wajibi ne akan manyan sarakuna na Najeriya da Niger da malamai su shiga cikin wannan abu da lokacin da aka yi jiyin mulki waɗanda suka taka rawa wannan abin ya tsaya na farko shine sarkin Kano Muhammadu Sunusi shi ya fara ganin shugaban ƙasar Niger ya ke da haƙi da kowa Abdulsalam ya je sultan ya je ce ba zai gansu ba amma sarkin Kano ya je ya zauna da shi a lokacin ma bai dawo kan kujeran ba ya dawo ga Tinubu ya zauna da shugaban Niger kuma ga sakamakon abin da suka tattauna kafin Abdulsalam suka koma ya gana da su kafin malami suka je kaga dai abin maganan yaki ya wuce to yanzu ma wannan abin da ya taso ana ta jifan juna da zargi da waye a saki shiga ciki a sasanta ba wanda yake son a samu matsala tsakanin Najeriya da Niger ko Najeriya da Kamaru ko Najeriya da wacece talaucin da muke yaki da shi kadai a ishe ina fata an gane Allah zauna da kasashen mu lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari masu imani masu kaunar mu Allah ka shiri shugabannin mu mu kuma Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana imanin mu اللهم أعطنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم